الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammacin 11 ga watan Zulqa'da, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, daidai da 9 ga watan 5 miladiya ta 2025. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha, Allah ya kara mata yadda, dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain, littafi ne na babban malami a Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala, wanda muka tafi hutun azumi a mun tsaya a darasi na 58 shine inda muka tafi hutu a kansa. Kuma muna roƙo da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mun yi gamdakatar game da abin da muka gabatar na ibadar Ramadan, sannan dukkan kusakurai da muka aiwatar a cikin wannan wata muna roƙon Allah gafara, Allah ya yafe mana ya kuma lullube mu da rahamarsa. Muna kuma roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da imani da tsawon kwana domin sake halarta ko kuma sake kaiwa irin wannan lokaci mai albarka. A darasin da ya gabata mun karanta halaccin ta wato mutum yayi wa mahaifiyarsa wanka ko yayi wa mahaifinsa wanka, ko kuma mace ta yi wa ainihin wato mahaifiyarta wanka ko mahaifinta wanka, wanda ainihin wato mun ji jawabin da aka bayar cewa mace idan ta mutu mata ne za su wanke ta, namiji in ya rasu maza ne za su yi masa wanka, ba ɗanta ba, ba waninsa ba. Sai dai miji yana iya halatta ya yi wa matarsa wanka kamar yadda mace tana iya wankar mijinta, amma shi mutum idan ya mutu maza ne za su wanke shi, kamar yadda mace in ta mutu mata su wanke ta, ba mahaifiyarta ba, ba waninta ba. Amma miji wato sai dai mata ita ma za ta iya wa mijinta wanka, wannan babu laifi. Amma rayayye mara lafiya, uba ko uwa ba ta da lafiya, ko uba bai da lafiya, to malamai suka ce yana halatta wato yi musa wanka li kullin minhuma, ga kowane ɗaya daga cikinsu. Kowane ɗaya daga cikinsu ɗa zai iya musu wanka, ko ɗa ko ya, amma tare da suturce al'aurasu da kuma rashin taɓa al'aurarsu ba da wani kyalle ko hand glove haka a hannunsu ba, ainihin wato wannan. Sannan mun karanta cewa idan wato mata abuhu, idan baban mutum ya rasu ko ya mutu, kuma lokacin da ya mutu kafiri ne, shin shi ɗan zai iya yi wa mahaifinsa wanka kuma ya yi masa likafa ne? To idan mahaifin mutum ya mutu kuma yana kafiri, ba zai masa wanka ba, ba zai masa likafani ba, ba kuma zai raka gawarsa ko jana'izarsa ba. Idan ba a samu daga cikin kafirai waɗanda za su binne mahaifinsa ba, to zai iya zuwa ya turbuɗe shi a cikin rami, amma kuma ya nesantar da shi daga ainihin wato makabartar musulmi ko kaburburan musulmi. to wannan kusan dukkan wannan gaba mun tattauna ta mun ji malaman lajnatu daima ainihin wato su ma mun ji amsoshi ko fatawoyin da suka bayar game da wannan mas'ala to kusan duk mun karkare ta wanda insha Allah ta'ala za mu tashi kusan gaba ta karshe ta wannan littafi قال المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الضعيفة الواردة في أبواب البر والعقوق ونبنغري نهدي سيما سروني با إنغان تتوبا وإن سكزو أتكون ونن بابي نبي يير إياي دكما سابا مسو داك أكوي بند حديثي دمو كرانتا إنغا تتو akwai kuma wasu hadisan da basu inganta ba da suke kwadaitar da ƴaƴa ko zaburar da su biyayya ga iyaye da ko kuma suke jan hankali ko jan kunnen ƴaƴa daga sabawa iyaye waɗannan hadisan zamu ji wasu daga cikin su hadhihi ba'dul ahadithil warida waɗannan wasu kenan daga cikin hadisan da suka zo fi abwabil birri ababobi na biyayya ko babuka na biyayya ga iyaye wal uquq da kuma wasu hadisai da suka zo game da bayani akan sabawa iyaye min al ahadithil marduda daga cikin hadisan da ba a karbar su mardudai ne ba ingantattu bane hadisai ne masu rauni wa'anda ba a yin hujja da su a addini allati lam tasihha asaniduha hadithai ne wa'anda salsalar su bata inganta ba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadda'ifu daga cikin waɗannan hadisai akwai masu rauni wa minha shadidu dha'fi a cikin su akwai wa'anda raunin su ma mai tsanani ne wa minhal mawdu'u a cikin irin waɗannan hadisan ma hadda hadisan ƙarya nadhkuruha diddai zamu ambace su bi ikhtisarin a takaice litta'arifi bi ahwaliha dan samun masaniya game da halayyar waɗannan hadisai an Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadisi da farko shine hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال يتي اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتي wani mutun yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqal sai yace inni ashtahil jihada yace ina sha'awar zuwa jihadi ya maikin Allah wa inni la aqdiru alai amma kuma ba zan iya yin jihadin nan ba ina marmari ina sha'awa ina so in je jihadi amma bani da iko ba zan iya ba faƙala sai ce hal baqiya ahadun min walidayk akwai ɗaya da ya rage daga cikin iyayenka ma'ana mahaifinka yana raye ko kuma mahaifiyarka ce a raye qala ummi wannan sahabi sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa ce a raye qal sai ya ce fa ablillaha udran fi birriha ka ba wa Allah hanzari wajen yi mata biyayya ko fa ablillaha udran ay ablig udran ka isar da hanzarinka da uzurinka ga Allah fi birriha cikin yi mata biyayya ma'ana gashi kana son zuwa jihadi kuma ba ka da ikon zuwa jihadi ko dan ba ka da abinda zaka je jihadin da shi ko kuma dan ba ka da wadatar lafiyar da zaka yi jihadi da ita to ga mahaifiya nan kai mata biyayya matukar biyayya ka kyautata mata ka faranta mata ka isar da uzurinka zuwa ga Allah madaukakin sarki a matsayin ka tsaya ne wajen yi wa mahaifiyarka biyayya fa innaka idza fa'alta zalik idan ka aikata haka fa anta hajjun ka zama alhaji wa mu'tamirun ka zama wanda yayi umra wa mujahidun kuma ka zama wanda yayi jihadi ma'ana in kai haka to ka samu falala da ladan da kake bukata na farko ka samu ladan haji ka samu ladan umra ka samu ladan jihadi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka aikata haka ka kyautata wa mahaifiyarka ka faranta mata kai mata duk abin da kake kasancewa tana so ka kuma kauce wa saba mata to zaka samu ladan haji koda baka taba zuwa airport ba zaka samu ladan umra za kuma ka samu ladan jihadi koda kuma baka taba yin tintibe ba wajen yada addini idza radiyat anka ummuk kawai abinda zaka yi nemi yaddar mahaifiyarka in dai mahaifiyarka ta yadda da kai to zaka samu ladan haji da umra da jihadi fattaqillaha wa birraha ka kiyaye dokokin Allah ka bi babarka wannan hadisi akwai dadi hadisin abu ya'la ya ruwaice shi hadisi na 2760 imam qabarani a cikin al-mu'jam al-awsat shi ma ya ruwaice hadisi na 2915 imam al-baihaqi a cikin ash-shu'ab shu'abul iman hadisi mai lamba ta 7451 wa da'afahu al-albani sai dai babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadisin fi da'if at-targhib wa tarhib a cikin littafin da'if at-targhib wa tarhib Shafi ko hadisi mai lamba 1475 da haka in kana son ƙarin bayani da kuma sanin menene dalilin raunana hadisin koma wannan littafin da'if al-jami' ko da'if at-targhib wa tarhib zaka ga ƙarin bayani da haka wannan hadisin bai inganta ba hadisi na biyu cikin hadisan da ana suna magana akan bin iyaye da kuma barin saba musu an abi umamata radiyallahu an anna rajulan qala ya rasulullah ma haqqul walidaini ala waladihima an karbo daga abi umama abi umamata al-bahili Allah ya kara yadda a gare shi yace wani mutum ya zo wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqul walidain wai shin menene haƙin uwa da uba menene haƙin mahaifa ala waladihima akan ɗansu qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wannan bawan Allah mai tambaya yace da shi huma jannatuka wa naruka sune aljannaka sune wutarka in har kana son aljanna ka bi su in ko kana son Allah ya azabtar da kai a wuta saba musu shine mahallu shahid da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyayanka sune aljannaka sune wutarka hadithin ibn majah ya ruwaice shi hadithi na 3662 wa da'afahu al-busiri fi misbahuz zujaja Al-Busiri ya raunana wannan hadithin a cikin littafin Misbahuz Zujaja mujalladi na 3 shafi na 99 An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ibu an nisa'in nas ta'ibba nisa'ukum wa birru aba'akum ko wa barru aba'akum tabarrakum abna'ukum wa man ataahu akhuhu mutanassilan falyaqbal dhalika min muhikkan kana aw mubtila fa idha lam yaf'al lam yarid alayya al-hawd hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ifu an nisa'in nas ku kame daga kula matan mutane ifu kame ba ruwanka da matan mutane ka kame gabarin kulla alaka da guldodi waɗanda ba masu kyau ba da kula-kulan matan mutane ta ifa nisa'ukum matan ku za su zama kamammu za su kame karka tunanin akwai wani garanti da tabbaci da kake da shi a lokacin da ka killace iyalinka a gida ka killace ƴaƴanka a gida kuma kana kokarin bibiyar matan mutane da ƴaƴan jama'a hanya mafi sauki da matarka ba za ta lalace ba ƴaƴanka za su zama kamammu ba za su jawo ma magana ba shine akul ka kiyaye kula matan mutane da ƴaƴan mutane shikenan kawai wa barru aba'akum hanya mafi sauki da danka zai bi ka kai ma bu babanka hanya mafi sauki da danka zai ji kanka jikan iyayenka hanya mai sauki da danka zai yi duk abin da kake so yiwa iyayenka abin da suke so matukar bai saba ba shikenan ba ciwon kai ba zancen wata matsala wannan shine barru'a ba akum ku kyautata ku faranta ku yi wa iyayenku biyayya tabarrakum abna'ukum iyayenku za su yi muku irin abin da suka ga kun yi wa iyayenku iyayenka suna da daraja suna da kima suna da martaba kana girmama su kana haba-haba da su kana mutunta su kana yi musu da abin da suke so danka yana kallo ai in ma lokacin baka haifi dan ba in ka haife shi za a bashi labari athar tasirin bin da kai wa iyayenka zai bayyana gare shi zai ga irin albarkar da ka samu a wajen hidima wa iyayenka in yana so ya samu irin wannan albarka ko fiye da ita yayi irin yanda kai ma kai wa naka iyayen alagafata malam ba fa za ka ci zarafin iyayenka ka yi watsi da su ba ka ki shiga sabgoginsu ka kyale su su wulakanta su tozarta su zubda hawaye saboda kai kai tunanin wai za ka haifi wani da da zai zama mai jin kai mai jin mai tausayi mai biyayya mai kyautatawa gare ka wa man atahu akuhu mutanassilan duk wanda dan uwansa ya zo masa yana mai bashi uzuri ka ce ku hadu da shi karfe kaza sai ya saba yana zuwa sai ya fara gabatar ma da uzuri kai hakuri mun yi da kai karfe kaza zan zo kuma gashi na dan ƙara lokaci a'a wani abu ne ya faru sai ya gabatar maka da uzuri fal yaqbal zalika minhu ka karbo uzurinsa karka ce ba wani nan ya gabatar dan uwanka ya zo yana cewa ga uzuri ga dalilin da yasa kaza ya faru ko kaza bai faru ba fal yaqbal zalika minhu ya karba muhiqqan kana aw mufdilan da gaskiya yake ko ƙarya yake in ya gabatar da uzurin karbi uzurin ko akan gaskiya ne uzurin ya ko uzurin nasa na gaskiya ne ko kuma na ƙarya ne fa in lam yaf'al in ku har mutun yaki aikata wannan umarni dan uwansa zai bashi uzuri yaki karba lam yarid alayya alhawda ba zai gangara tafki na ba wannan hadisi Abu Abdullah al-Hakim al-Naysaburi ya ruwaice shi a cikin al-Mustadrak hadithi na 7258 wa da'afahu adh-Dhahabi fi at-Talkhis al-Imam adh-Dhahabi ya rauna na wannan hadisin a cikin at-Talkhis al-Habir hadisi ne wanda yake bai inganta ba ba shi da inganci ta fuskar isnadi an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala hadithi na 4 an karbo daga Jabir dan Abdullah Allah ya kare yadda a gare shi yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito mana ya fito yazo wajen mu wa nahnu mujtami'una lokacin mu kuma mun taru fa qala yace ya ma'ashara almuslimin yace ya ku taran muslimi ittaqullaha ku tsare dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah wasilu arhamako ku sadar da zumuncinku fa innahu yanda al'amarin yake laysa min thawabin babu wani lada asra mafi gaggawar min silati rahimin mafi gaggawar ka same shi sama da sadar da zumunci kana san lada cikin gaggawa yanzu nan ka tara wa kanka lada sadar da zumunci wa iyyakum wal baghi ahirdunku da zalunci fa innahu domin yanda al'amarin yake laysa min uqubatin babu wata uquba asra'u da tafi gaggawar riskar mutum min uqubati baghiyin sama da uqubar zalunci ma'ana yanda sakayya ake maka ita cikin gaggawa a sadar da zumunci to uquba ma ba a jinkirtawa mutum in yana zalunci azzalimi Allah ta'ala yana gaggauta daukan mataki da hukuma gare shi. Wa iyyakum wa uqul walidain ahirdunku da saba wa iyaye. Fa inna rihal janna domin kamshin aljanna yujadu min masirati alfi am. Ana fara jiyo kanshin aljanna tafiyar shekara dubu. Kai wannan farfesu na gidan aljanna sun farfesu. Allah ka ciyar da mu farfesun gidan aljanna. Tafiyar shekara wannan yanzu ko anan makota aka ce wani kanshi ai zaka yi ta tambaya wannan spices din wani iri ne aka zuba. Ka zo wuce aka ji malam suna duka tafiyar kilometer nawa kenan shekara dubu. Zaka fara jiyo kanshin dan itacen aljanna, abincin gidan aljanna, kayan jin dadin gidan aljanna tafiyar shekara dubu. Wallahi la yajiduha aqun. Manzo Allah ya ce na rantse da Allah mai bata wa iyayensa rai ba zai ji ba. Duk wanda dabi'arsa ce ya saba wa iyayensa, ya bata musu, yayi musu abinda ba su ji dadi ba, yana kokarin kona musu rai, yana kokarin yin abinda za su ji ba dadi, to wannan bai shirye shiga aljanna ba. Dan kanshin aljanna ana jiyo shi tafiyar shekara dubu, shi ko kanshin ba zai ji ba. Wala qati'u rahimin, ko mai sare zumunci, mai datse zumunci, ba ruwansa da yan uwa, ba ruwansa da yan uwan iyaye, yan uwan babansa, yan uwan babansa, kannansa, ba ruwansa da kowa, shi kadai yake rayuwa, bature ne shi daga shi sai ƴaƴansa sai matarsa sai karansa. Wala shaykhun zanin, ko tsoho mazinaci, wannan shi ma ana jiyo kanshin aljanna tafiyar shekara dubu, amma tsoho mazinaci wato ba zai ji ba. Wala jarrun izarahu khuyala, ko mai jan tufafinsa a ƙasa saboda girman kai. Waɗannan mutane cikin waɗanda za su jiyo kanshin aljanna babu su. Na ɗaya mai saba wa iyaye, na biyu mai yanke zumunci, na uku tsoho ne ya kai shekarun tsufa amma yana bin ainihin wato yana aikata wannan mummunar ɗabi'a ta zina, sannan kuma sai mai jan tufafinsa a ƙasa saboda girman kai. Imam Tabarani ya ruwaito wannan hadithi, ya ruwaice shi a cikin Al-Awsat, hadithi na 2664. Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani ya raunana wannan hadithin fi dha'ifa, hadithi mai lamba ta 2369, yace dha'ifun jiddan, wannan hadithin yana da rauni, kuma raunin mai wato mai tsanani, rauni ne sosai. Dama an gaya mana wasu hadisan da'ifai ne, wasu hadisan masu rauni ne da yawa, wasu ma hadisan ƙarya ne. To duk waɗannan mun karanta makamantan su wajen kwadaitar da ƴaƴa biyayya ga iyaye da tsoratar da ƴaƴa saba wa iyaye. Idan aka ba karkace karkaje an ce da'ifai ne, kace yawa bari ka miƙe kafa, ai mun karanta ingantattu a can baya, dukkan wani hadisi da yazo na kwadaitarwa ga iyaye mun karanta makamancin sa a baya. Duk wani hadisi da zamu karanta a yanzu wanda bai inganta ba, wanda yake tsoratar da ƴaƴa saba wa iyaye, mun karanta irinsa ko makamancinsa a baya wanda ya inganta. Wa an Abi Bakara radiyallahu anhu qal, an karbo daga Abi Bakara, Allah ya kara masa yadda yace, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, kullu dhunubi yu'akhkiruha Allah ma sha'a minha ila yawmil qiyamati illa uquqal walidayn, fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Abi Bakara yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, kullu dhunubi, duk wani zunubi, yu'akhkiruha Allah, Allah yana daga kafa, yana jinkirtawa mai wannan zunubin ma sha'a, gwargwadon abinda Allah ya ga dama na jinkirtawa mai wannan zunubin, minha, daga cikin zunuban ila yawmil qiyamati, akwai zunuban da Allah yakan dan ainihin wato jinkirta hukunci da uquba ga masu wannan zunuban har zuwa tashin alkiyama. Zunubin da Allah baya sassautawa ko ya jinkirtar da uquba ga mai yinsa zuwa ranar tashin alkiyama, illa uquqal walidaini, sai saba wa iyaye. Lalle duk wanda ya saba wa iyayensa tun anan duniya zai girbi abin da ya shuka, babu wani abin cirki da zai tsinana. babu wani kwanciyar hankali da farin ciki da zai samu a rayuwarsa. Duk wanda ya saba wa iyayensa to tun anan duniya Allah ta'ala zai fare masa ukuba. Fa inna Allah ta'ala to bin Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi, Allah zai gaggautar da ukuba ga ma'abocin saba wa iyaye fil hayati tun yana raye kabalal mamaci kafin kuma ya mutu. Wannan hadithin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaice shi hadithi na 7263 wa da'afahu adh-Dhahabi fi at-talkhis. Imam adh-Dhahabi ya raunana wannan hadisin a cikin at-talkhis al-Habir. Wa an Abdullahi ibn Abi Aufa qala, an karbo daga Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yadda, yace kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam, yace mun kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu atin, sai ga wani mutum ya zo masa. Fa qala, sai ce shabun yajudu bi nafsi, sai ga wani mutum ya taho a fujajan, sai zo yace ya ma'aikin Allah wani saurayi ne gashi can rai ya zo gargara, shine yajudu bi nafsi, ya ransa yana kokarin fita. Qab qila lahu, an ce wa wannan matashin qul la ilaha illallah, ana ta yi masa talqini ya ce la ilaha illallah, falam yastati, ya kasa. Sai wannan ya taho a guje zo ya ce a maikin Allah ga wani wani can saurayin nan, ana ta gashi nan mutuwa zai yi ran ya zo gargara, ana ta lakana masa kalmar shahada ya kasa fada. Fa qala kana yusalli, manzo Allah ya ce yana sallah. Domin daga cikin abinda mutun zai, daga cikin abinda zai ba mutun tangarda lokacin da ya zo mutuwa ya samu tangardar kalmar shahada, akwai matsayi, akwai sallah. Da haka sai ce kana yusalli, yana koyin sallah. In yana sallah ya kamata a ce Allah ya masa muwafaka da wato ya kamata a ce ya karbi kalmar shahada da kuke bashi. Fa qala na'am, shi wannan mutum sai ce yana yin sallah. Fa nahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sai ya miƙe. Wa nahadna ma'ahu, mu muka miƙe tare da shi. Fa dakhala ala shabbi, manzo Allah ya shiga wajen wannan saurayin. Fa qala lahu, sai ya ce da shi qul la ilaha illallah, manzo Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ya yi masa talqini ya ce ka ce la ilaha illallah. Fa qala la astati'u, anan ya iya magana amma magana da ya faɗa ba zan iya ba. La astati'u, ya ce ba zan iya ba. Qala lima, ya ce me yasa ba za ka iya ba. Qala kana ya'uqqu walidayya, ya ce ya kasance shi saurayi ne, matashi ne, yaro ne mai saba wa iyaye, ba a ji dadinsa ba, iyayensa ba su ji dadin rayuwarsa. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahayyun walidatu, manzo Allah ya ce gaci masa tana rai, tana raye, mahaifiyarsa tana raye. Qalu na'am, mutanen da suke gudun suka ce eh tana nan ya maikin Allah. Qala ud'uha, manzo Allah ya ce ku kirawo ta. Fada'uha, suka kirawo ta, faja'ar, sai gata ta zo. Fa qala hadha bunuki, manzo Allah ya ce wannan danki ne. Fa qalat na'am, tace eh dana ne. Fa qala laha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ara'aiti law ujjijat narun dakhmatun, ya kike gani inda za a rura wuta gagarumar wuta. Faqila laki, a ce da ke in shafa'ati lahu, in kin yi masa alfarma kin yafe masa, khallaina anhu, za mu kyale shi. Wa illa, in ku baki masa alfarma ba, haraqnahu bi hadhihi an-nar, za mu kona shi da wannan wutar. A kunti tashfa'ina lahu, za ki masa alfarma ki yafe masa laifin da ya miki. Qala ya rasulullah, sai wannan baiwar Allah ta ce ya ma'aikin Allah idan ashfau, in na ganshi ya shiga irin wannan mawuyacin halin, in na fuskanci ya shiga tsaka mai wuya irin wannan, to irin wannan yanayin ne kadai zai shiga in ji cewa zan iya yafe masa. Qal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ashhidillah wa ashhidini annaki qad radita an, ki yi wa Allah alƙawari, ni ma ke mun, ki shaida wa Allah, ki kuma shaida mun cewa kin yadda da shi, kin yafe masa. Fa qalat, wannan baiwar Allah sai ta ce Allahumma inni ushiduka, ya Allah ina mai shaida maka, wa ushhidu rasulaka ina mai shaida wa manzanka anni qad raditu an ibni na yafe wa dana na yadda da shi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce wannan yaro ya gulam yace ya kai yaro qul la ilaha illa allah wahdahu la sharika la kace la ilaha illa allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kace ina shaidawa annabi muhammad bawan sa ne manzon sa fa qalaha sai Allah ya warware kullin dake kan harshen wannan yaro kawai sai ya fadi kalmar shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito daga gidan yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya tsamar da shi ta dalili na daga wuta wannan hadithin al-Haythami ya fade shi a cikin Mujma'i Zawaid mujalladi na 8 shafi na 148 haka al-Tabarani ya ruwaice shi sai dai a cikin isnadin akwai Fa'id Abul Warqa wa huwa matrukun akwai wani rawi wanda ba a karbar ruwaya sa matruki ne ya zo a cikin wannan isnadi da haka wannan doguwar kissa da kaji yanda kaji tabbata anan kar kai gaba da ita hadithin bai inganta ba na ba ta an gani yawwa amin ana Abdurrahman ibn Samura qal kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin an karbo daga Abdurrahman ibn Samura Allah ya kara masa yadda yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen mu wa nahnu fil masjid bil madina muna masallaci a garin Madina fa qal sai manzon Allah ce inni ra'aytul bari'ata ajaban jiya naga abun al'ajabi jiya naga abun mamaki ra'aytu rajulan min ummati wani mutum na gani a cikin al'ummata ja'a malakul maut mala'ikan mutuwa ya zo masa ya kabidu ruhu zai zare ransa fa ja'ahu birruhu biwalidai biyayyar da yake wa iyayensa sai ga wannan biyayyar ta zo faradda anhu ta hana dauki ransa wasaqal haditha bi tuli sai malin ya kawo hadithin da tsayinsa an gane ku eh kaga wannan yayi daidai da kissar wani shehi da aka ce an dauki ran muridin sa ko yawa abi da aka uwar wanda aka dauki ran ta je ta gaya wa shehi da aka yi tara hanya eh mala'ikan mutuwa ya zo wuce ya ce akwai cikin wayin da ka dauki ran su yau akwai muridi ai da ka sake shi mala'ikan mutuwa ya ce a shi ba zai sake shi ba tunda Allah ne ya ba shi umarni ya ce na ce ka sake shi yaki sai fusge ta ka daukar ran duk ya zazzage ran kuwa da haka a ranar duk wanda ya mutu ya tashi da ya koma wajen Allah waye je ce wa Allah wani cikin bayinka ka je ce ka ja mana asara da ran guda ɗaya da ka kyale masa ka ji fa da Allah mallam wata irin tatsuniya mallam eh wannan wai cikin karamomin wannan shehin da yake faɗa wannan wannan hadisin Imam Tabarani a cikin al-Hadithu Diwal ya ruwaice shi hadisi na 249 Ibn Bushran fi amalihi a cikin amalihi shima na 249 aka Ibn Asakir a cikin Tarihu Dimashq a mujalladi na 34 shafi na 100 mujalladi na 34 da kuma shafi na 406 haka Ibn al-Jawzi a cikin al-Ilal al-Mutanahiya mujalladi na 2 shafi na 212 shi ma ya kawo wannan hadisi yace la yasihhu wannan hadisin bai inganta ba wa da'afahu al-Albani fi da'if al-Jami' haka Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raurara wannan hadisin a cikin da'if al-Jami' hadithi mai lamba ta 286 an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min waladin barrin yanzuru ila walidatihi nazarat rahmatin illa kana lahu bi kulli nazaratin hajjatun mabrura. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani da mai biyayya ga iyayensa yanzuru ila walidatihi da yake kallon mahaifiyarsa nazarat rahmatin kallo irin na tausayi kallo irin na jin kai kallo irin na rahama babu wani da da zai wa mahaifiyarsa kallo irin na tausayawa da rahama gare ta illa kana lahu bi kulli nazaratin hajjatun mabrura face ya samu ladan hajji kubutacce daga dukkan wani kallo cikin kallon da ya mata duk sanda ya mata wani kallo irin na tausayi da rahama da jin kai da kauna za a rubuta masa ya samu ladan hajji kubutacce qalu sai suka ce wa in nazara ilaiha kulla yawmin 100 marra koda a rana ɗaya yana yi mata irin wannan kallon sau 100 yana da ladan aikin hajji kubutacce sau 100 kenan qala na'am manzo Allah ce kware kuwa Allahu akbar wa adiyab ai Allah ya fi gaban haka Allah shine mafi girma wa adiyab shine mafi tsarki haka wannan ba wani abu bane wurin Allah subhanahu wataala. Wannan hadisin shi ma Imam al-Baihaqi ya ruwaice shi a cikin Shu'ab al-Iman mujalladi na 10 shafi na 266 aka al-Imam al-Albani a cikin Ad-Da'ifa silsila Ad-Da'ifa hadisi mai lamba ta 6273 yace mawdu'un yace wannan hadisin ƙarya ne. Kana son ƙarin bayani ka koma silsila Ad-Da'ifa za ka gani hadisin bai inganta ba ma ba ma hadisi bane hadisin ƙarya ne. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر في المصحف عبادة ونظر الولد إلى والد إلى الوالدين عبادة والنظر إلى علي بن أبي طالب عبادة. لو أنا حديثي دقى جابر عن عبد الله الله يكارى مسيدة يأتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي النظر في المصحف عبادة kallon alqur'ani ibada ce ko baka karanta ba ka dauka ka kalle shi ibada kake wa nazrul walad ila alwalidain ibadatun kallon da da yake yi wa iyayensa shi ma ibada yake wa nazru ila ali ibn abi talib ibadatun kallon sayyidina ali shi ma ibada ne. Wannan hadisin ibn abil furat ya ruwaice shi a cikin juz'insa kama fil la'ali al-masnu'a kaman yanda yazo a cikin al-la'ali al-masnu'a wato al-la'ali al-masnu'a mujalladi na 1 shafi na 317 haka Sheikh Nasiruddin al-Albani ya kawo shi a cikin ad-da'ifa wato hadisi ko shafi na 356 mawdu'un yace wannan hadisin ƙarya ne ana hadisin bai inganta ba hadisin ƙarya ne. Ana Aisha ta ummi al-mu'minin radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب. أن كربو دغ أور مؤمنة عائشة الله يكرمها متي دا تاتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما بر أباه كوتا كوتا بي بو بابانسا با بي يو مهيفنسا بييا با من شد إليه الطرف بالغضب ma'ana wanda ya galla wa mahaifinsa harara wanda ya harari mahaifinsa to biyu bai ma barra abau man shadda ilaihi tarafa bil ghadab an gane ko shine man shadda ilaihi taraf bil ghadab wanda a fusace yayi masa kallo irin na fusata din nan ko harara ko wani abu mai kama da haka. Wannan shi ma hadisin Imam Tabarani ya kawo shi a cikin al-Awsat hadisi mai lamba ta 9381 al-kharaidi a cikin masawil akhlaq ya shi ma ya kawo shi shafi na 245 Imam al-Baihaqi a cikin ash-shu'ab mujalladi na 10 shafi na 290 al-Haythami a cikin mijma' ay mujallad wato shafi na wato juz'i na 8 shafi na 147 Imam Tabarani a cikin al-Awsat shi ma ya ruwaci wannan hadisin a cikin isnadin akwai Salih ibn Musa wa huwa maturukun shi kuma maturuki ne ba karba hadisinsa. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للعاك اعمل ما شئت من الطاعة فإني لا أغفر لك ويقال للبار اعمل ما شئت فاني اغفر لك an karbo wannan hadisin daga uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata da tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yuqalu lil aqi za a ce wa mai saba wa iyaye za a ce wa mai bata wa iyaye mai yi wa iyaye abinda ba sa so za a ce da shi i'mal ma shi'ta min at-ta'a duk abinda ka so na biyayya ga Allah je ka yi duk abin da kaga dama na aikin da'a ga Allah je ka yi fa inni la aghfiru laka fa zan gafarta maka ba tunda ka sabawa ainihin wato iyaye to duk aikin da'a da kai ba Allah ba zai gafarta ba ba shine ma'ana yuqalu lil aqi wai duk mai bata wa iyaye za a ce da shi i'mal ma shi'ita ka tare a masallaci ma ka zama ka daina zuwa ko ina kana cikin ɗakin Ka'aba kana ibada ma'ana ka aikata duk abin da kake so na aikin da'a zaka iya aikata amma ka sani gafarar Allah ne ka rabu da ita Allah ba zai gafarta ma ba saboda ka saba wa iyayenka wayuqalu lil barri za kuma a ce wa mai bin iyayensa i'mal ma shi'ita duk abin da kaga dama je ka aikata fa inni aghfiru laka ni kam na riga na gafarta maka wannan hadithin Abu Nu'aym ya ruwaice shi a cikin Hilyatul Awliya mujalladi na 10 shafi na 215 haka Ibn al-Jawzi a cikin Al-Birr wa Sila shafi na 202 a cikin isnadin sa akwai A'id ibn Nusayr ko Nasir qala adh-Dhahabi fil Mizan Imam adh-Dhahabi a cikin Mizan al-I'tidal mujalladin sa na 2 shafi na 363 yace dha'afahu Yahya ibn Ma'in yace wannan A'id din Yahya ibn Ma'in ya rauna nashi wa sarada lahu ibn Adi manakir haka ibn Adi ya kawo wasu ainin maganganu munkarai ya jingina zuwa ga wannan ayat din haka yana ruwaito manakir haka hadisin yana da ainin wato rauni ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي ناتم بيمن زن الله صلى الله عليه وسلم قمد فسر فدن الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء الله ينا شافي أبند يقداما ويثبت ينا تبتد أبند يقداما وعنده ام الكتاب مكومر للتافي a hannunsa a wajensa take wa indahu ummul kitab kaga kenan Allah ta'ala yana tabbatar da abin da yaga dama ya shafi abin da yaga dama fa qal sai manzo Allah yace la ubashshirannaka biha ya ali zan yi maka albushr da ita ya kai aliyo fa bashshir biha ummati min ba'di kaiwa al'umma ta bushara da abinda zan maka albashir da shi yanzu bayana as-sadaqatu ala wajhiha wasdina'ul ma'ruf wa birrul walidain wa silatul rahim tuhawwilu ash-shaqa'a sa'ada wa tazidu fil 'umr wa taqima sari'a su za Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Ali zan maka wata busharar abubuwa sannan abinda ne maka busharar nan kai ma kai waɗanda za su zo nan gaba bayana wato za su zo kai musu bushara abu na farko as-sadaqatu ala wajhiha yin sadaka a inda ya dace yin sadaka ta irin fuskar da ake so ai sadaka wasdina'ul ma'ruf da yin aikin alheri yin abin kirki wa birrul walidain da kyautata wa iyaye wasilatul rahim da sadar da zumunci kaga waɗannan abubuwan to hawwilu shaqa'a sa'ada suna maida tsiyata zama arziki suna maida shaqawa ta zama sa'ada suna maida wahalar rayuwa da kuncin rayuwa zuwa ga wadata da farin ciki da natsuwar rayuwa wa'annan abubuwan da zaka dinga yin sadaka kuma sadakan nan kana yin ta fuskar da ta dace kana kuma isar da ita ga inda ake da bukatar ta sannan duk abun alheri baka rena shi kana yi sannan kuma kana matukar yin kyautatawa da biyayya ga iyayenka to wannan dabi'un da waɗannan halayen da ka runguma ka gansu suna mayar da ashqa tabewa tsiyacewa wahalar rayuwa kuncin rayuwa sa'ada wannan ayyukan da kake wannan halayyar suna mai da irin wannan hali mara kyau mara dadi ya koma farin ciki da wadata da jin dadi wata zidu fil umr kana sar a kara maka tsawon rayuwa zaka shekara kaza a kara maka akan wannan to daga cikin abin da ke kara mutun tsawon rayuwa akwai waɗannan as-sadaqatu ala wajhiha واصطناع المعروف وبر الوالدين وصلة الرحيم وتقي مصارع السوء sannan wa'annan abubuwan suna tsarewa suna ba wa mutum kariya daga fadawa mummunan kaddara daga fadawa mummunan yanayi in mutum yana yin waɗannan abubuwa amma kaga sai aka kawo yamqu Allahu ma yasha'u wa yuthbit a wata qira'a wa yuthabbit wa indahu ummul kitab mai muhallu shahid ko mai mutabakar wannan aya da wannan hadisin da muka karanta duk da cewa zamu fadi matsayin hadisin daga karshe shine maganar karawa mutum tsawon rayuwa shin ana nufin zai shekara 50 sai a kara masa su koma 70 ko kuma ana nufin 50 din tana nan amma Allah zai sa masa albarka a cikin su yayi aikin da mai shekara 70 ma bai yi ba zai iya daukan wannan ko zai iya daukan wancan kuma na fata an gane shi yasa ya maka kawo maka ayar yamhullahu ma yashau Allah shi yace ya rubuta zaka yi 50 yanzu kuma ya shafi yace 70 la yusalu amma ya fa'al ko shi yasa wasu malaman suka ce ai babu wani tanakuzi ko wani dogon tawili Allah ne yace kaza zaka yi yanzu kuma yace ya shafi kaza zaka shine yamqu Allahu ma yasha Allah yana share abin da yake dama wa yuthbit ya tabbatar da abin da yake dama zaka yi 70 sai ka kama lalata da shiriyi ta da saba wa iyaye da yanke zumunci sai ai minus saboda me yamqu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ta ba ta gane wasu kuma suka ce a waccan ake nufi sai Allah ya sa wa rayuwar albarka gashi dai 50 din aka yi amma aka kalli irin rayuwar da mutum yayi da irin aikin kirkin da ya shuka da irin abubuwa na cigaban addini da yayi to za ka ga wanda yayi shekara 100 ma ba lalle ya samu wannan ba kamar yanda za ka ga rayuwar magabata za ka ga dududu shekarun su ba su da wani yawa amma sun yi gudunmawa mai tarin yawa sun yi littafan da za ka ga cewa koda kullun duk ko duk shekara littafi ɗaya mutum yake wallafawa shekarun ba su kai mutum yayi wannan littafin irin su Imam Nawawi dududu bai kai shekara 45 ba amma yayi littafai sun kusa guda 100 ko fi kuma a ciki har da masu mujalladai 10 wani abu kaga wannan albarka kenan ta rayuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirin sa Ibn al-Qayyim ko ma ka ji nawa shekarun su suke kuma kalli irin tarin aikin da suka yi to wannan yana daga cikin albarkar rayuwa sai Allah ta'ala in mutum yana son Allah ya sa masa albarka a cikin rayuwarsa to sai ya zamto ya kiyaye waɗannan abubuwan da aka ambata amma dai hadithin Abu Nu'aym ya ruwaice shi a cikin Hilyatul Awliya mujalladina ainihin wato shi da shafi na 145 wa da'afahu al-Albani fi dha'ifa Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadisin a cikin silsilatul ahadisu dha'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi' fil umma hadisi mai lamba ta 3795 mai saura minti da to bari wannan daga bai da yawa wa anil hasan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam birrul walidain yujzi'u min al jihad an karbo daga al hasan qala Al-Hasan yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace birrul walidain kaga bin iyaye yujzi'u min al-jihad ya wadatar da kai ba sai ka je jihadi ba yana isar maka daga zuwa jihadi domin shi ma jihadi ne mai zaman kansa musamman lokacin da suka kai shekarun girma, shekarun tsufa. To wannan jihadi ne ba dan kankani ba. Wato samun nasara da cin wannan jihadin sai in Allah ya ba mu wafaka. Shi yasa sai aka ce bin iyaye da dadi ba dadi yujzi'u min al-jihad, ya gamsar, ya wadatar, ya isar maka daga zuwa jihadi. Ibn Abi Shayba ya rawaito wannan hadithin a cikin Al-Musannaf mujalladi na 5 shafi na 219, Imam Abu Dawud a cikin Al-Marasil dinsa shafi na 335, wa huwa da'ifun, hadisi ne mai rauni, li irsalihi, saboda an samu irsali. Domin Hassan al-Basri ne yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka san wato irsalin Hassan al-Basri yana daga cikin wato irsali mafi muni a wajen malaman hadisi. Ina fata an gane. Haka in Hassan al-Basri ya ruwaici wato irin waɗannan hadisan na Hassan al-Basri suna da rauni sosai. Hassan al-Basri ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi, shi kuma Hassan al-Basri ba sahabi bane. Wanzur al-da'ifa, ka kuma duba silsila al-da'ifa mujalladi na 7 shafi na 151, sai mu tashi hadisi na 14, abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum.